demokradia a yau. Cikin shirin za mu duba tasirin shari'ar da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Adama Bala James Nglari. Jama'a tsaron mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Wani tsohon abokin aiki na ba ni labarin yadda ta kaya tsakanin marigayi gwamnan jihar Kano Audu Bako da kukunsa. Kuku ya samu sabani da uwar gidan gwamna, shi kuma gwamna yace ya kori kuku. Kuku ya kwashi kayansa ya tafi ofishin shugaban ma'aikata. Shugaban ma'aikata tambaye shi abin da ya kawo shi yace ai mai gida ne ya sallame shi. Shugaban ma'aikata ya buga gwamna Audu Bako ya ji abin da ya faru. Shi kuma gwamna ya gaya masa cewa shi ya sallame shi saboda sabani da aka samu tsakanin shi ma kukun da kuma uwar gidansa. Shugaban ma'aikata ya gaya marigayi Audu Bako cewa ba shi da hurumin sallaman kukun. Audu Bako ya ce ina gwamna ba ni da ikon sallami kuku. Aka ce masa a'a ba shi da shi. Iyaka idan akwai laifi da ake zargin ma'aikacin da aikatawa ya gaya ofishin da ke kula da ma'aikata su bincika, idan laifin ya cancanci a kori ma'aikacin to shikenan ko kuma a ɗauki wani mataki na ladabtarwa. Masana suka ce daina bin ƙa'idoji da aka shimfiɗa su ne ummul khaba'isin matsaloli da ƙasashe masu tasowa suke ciki kenan. Saboda bin ƙa'ida shi yasa shugaban Amurka mutumin da ake kallo ya fi kowa a doron ƙasa iko da martaba ya kasa kashe binciken da ake gudanarwa game da zargin haɗa baki tsakanin wasu hadimansa da kuma jami'an Rasha, wanda ya kawo mu ga hukuncin da kotun jihar Adama ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Bala James Nglari. Saɓani abinda nake zato dalilin da kotu ta ɗaure tsohon gwamnan jihar ba wai kan satar dukiya ba ce, a'a bai bi ƙa'ida ba ne wajen ba da kwangila. Rahotanni daga jihar Adama sun ce wannan hukunci ya sa ma'aikata daga kowane rukuni sun fara shiga taitayinsu. Ga abin da wani dan fafutuka Husaini Hamman Gabdo ga Ibrahim Abdul Aziz.
Ko shakka babu, saboda in ka bincika ma yanzu ministry in ka bi suna tuntuɓar lauyoyinsu bisa ga duk wani abin da ya shige masu duhu, saboda ta Firtanya za ta kasance kar ya kasance kamar na Balangar zuwa gaba. Abin da ake yi kenan jihar Adamawa cikin su ya dau ruwa ya kasance darasi ga masu rike da mulki da kuma mai wani tunanin almundana ko ko rashin bin ka'ida, ganin cewa laifin da yi ba kuɗi bane ya ci cancan iyaka amma rashin bin ka'ida ne, saboda haka abu ne mai kyau sosai.
To sai da yake mutane irin su Yakubu Musa Uba na mako gani fa da sauri na aka ba
abun kawai ana yi ne ana tafiya kai mutane ba za su san daukan darasi an mai da abun wasa. Ko shi gilarin ma an ka duba ba an ce an daure shi rashin bin ka'idan ba da kungila karshen ta me ya faru, ya an zo an fara cewa akan miliyan 100 da wani abu ga wanda suka yi barna wasu sata suka yi abin da ya fi haka. Ba daure su bana ta kan shari'a shi nashi cikin lokaci kadan haran daure shi to kasance cikin ma mai biyo ba.
Kan haka na tambayi Abba Bello Umar babban shaidan gwamnati a shari'ar da aka yi wa Bala James Nglari, wanda kuma shine babban daraktan hukumar kula da kungila ta jihar, hukumar da Bala James Nglari ya saba ka'idojinta. Ko zai gaya mana aikinsa?
Ita wannan hukuma tun 2013 Adamawa State House Assembly take biro da ta wannan doka na public procurement adamans domin kula da yadda gwamnati za ta dinga ba da kwangila, kananan kwangila da kuma manyan kwangila, because an yi la'akari kan cewa shekaru da suka wuce za a ga state din tana samun kuɗi kuma ana ba da kwangila, amma a ƙarshe sai ga kwangilan za a bayar ko a cinye kuɗi. Kuma kwangilan idan kwangilan miliyan 10 ne sai ta ce an ba da ita miliyan 200. Amma da wannan hukuma da ta zo, ina yi maka assurance kan cewa abubuwan da ake da yanzu ba a iya yin shi, kuma mutum ya yi to doka za ta hau kan shi.
Wace rashin ka'ida ce gwamna Bala James Nglari ya karya?
Ka'idan shi ne, ka san kamar da na faɗa maka akwai threshold in a limit of spending na shi ne kima gwamna.
Akwai an ƙayyade iya kuɗi da gwamna zai iya kashewa?
Ƙwarai da gaske.
To,
shi a matsayinsa na gwamna lokacin wannan kuɗi kusan miliyan 160 da wani neman sayan kwamishinonin motoci. Ya shi ne sai ya instructing din shi SSG na shi akan ya rubuta masa memo ya kawo masa. Ran da ya memo ɗin rane ya kai masa rane ya sa hannu ya bada approval, ranan kuma aka tura aka jirgiya cire kuɗi a sa kamfani.
Kana nufin gwamna bai da yanci bai da izinin ya sa hannu kan kwangila da ta kai miliyan 160?
na fata maka cikin dokan ka duba gaba ɗaya gwamna bai da wannan hurumi.
Me ya kamata gwamna yayi?
Abuna kamar da amma da ya kamata a lokacin da kudin ya fi ka sai barwa waɗanda ministrin da ya kamata su yi waɗannan abubuwa. Kaga wannan da amma shi magana sai motoci ni so finance ne kamata su yi na da masu.
To
akwai abun da muke kira tenders board ya kamata wannan process ya fi tenders board.
To
da ministry.
To
fara shi daga farko har ƙarshe idan har hankali an tabbata ga yawan kudin da za su yi wannan kashi ne za su rubuta executive council memo. Bayan sun samu sati abun da muke kira ko abun da muke kira sati ga no objection wanda BPP za ta bayar ka ta yadda kan ka'idojin da aka bi har aka samu wannan dan kungila da zai wannan aiki kan cewa suna neman executive council su ba su approval kan cewa eh sun bi ka'idoji kuma sun samu takarda daga BPP akan sun yadda da ka'idan da aka bi aka samu dan kungilan da zai wannan aiki samu sai executive council sai su ba su approval shine sai a tura ministry of finance sai a tura treasury yan tabi treasury kuma ba za a ba wannan dan kungila ba sai akwai abun da muke kira bi security kamun ma a ce an ba shi mobilization 50% da 30% amma kaga su a lokacin kusan 80% aka ba da wannan kudin gaba daya kusan miliyan 130 da wani ba ka cira ka baya a lokaci guda duk da transaction din bai kai awa uku ba aka yi waɗannan abubuwan gaba daya ka cire waɗannan kudade
aya akai ka shigar da ƙara haka je ka ba da shaida
AI ka san da lokacin da suka kore ni ne na tafi industrial court akan bai da ya kore ni ba because akwai ka'idar zaka duka kore shi director din na BPP ana haka shine sai muka industrial court so copy na case namu da muka kai industrial court sai muka copy to state assembly adam also to state assembly through the speaker so da suka gani ga allegations da muke charging din su gwamnati a lokacin ga abubuwan da suka yi abubuwa kusan 10 so kuma a lokacin sai suka yi zama da suka yi zama suka ce a inda haka ne dole su tura EFCC su zo su investigation abunda DG ya faɗa nan kan daidai ne ko ba daidai ba ina faɗa maka a ciki kwaya daya abu guda daya ka dauko aka fara trial din akan su kuma kaga yadda shari'ar ta kasance karshen ta shine aka ba shi shekara 5 a fusina.
To wannan saboda rashin bin ka'ida na sayan motoci ko komishinoni
wannan rashin bin ka'ida ne ma kawai fa
da wannan hukunci da aka yanke a jihar Adamawa kan shi gwamna na rashin bin ka'ida ta yaya haka ya shafi yadda ma'aikatun jihar da ma'aikata suke tafiyar da ayyukansu game da bin ka'ida
ai komai ya canja yanzu ina faɗa maka wallahi komai ba kai yi rabonka da zuwa Adamawa tun yaushe kaga yadda abubuwa suke tafiya yanzu ai yanzu na faɗa maka sanadiyan wannan abun ya sa kowa ya shiga hankalin shi dama shi al'amari rashin bin doka hatsari ne ga ita al'umma da kuma su waɗanda suke aka tsora musu waɗannan nauyi akan su to amma yanzu na faɗa maka kowa ya san me yake yi gwamna ma bai bar kowa ba don shi koyaushe yana faɗa kan cewa shi duk abun da za a kawo gaban shi in bai bi ka'ida ba shi ba ruwan shi kuma tafiyan da muke yi kenan yanzu shi yasa kaga dan inda ake samu kadan kuma ana aikin kai ina faɗa maka a yanzu ko shekaran jiya mutanen kogi da mutanen plateau sun buga mini akan za su zo mu ba su darasi akan abubuwan da muke a wajen Madina to doka ne kowa dole kawai bi shi shine sai ka zama lafiya ka kada gwamnatin ka ba wanda yasa ce ma ka saki kudin gwamnati
shin dama a lokacin da aka kafa wannan doka wannan mai wannan mukami yana halarta taron majalisar komishinoni ne ko kuma dai a yanzu ne aka fara
ina faɗa maka babu baya cikin shi a matsayin ka na DD baka iya zuwa wannan wuri because kai ba commissioner bane sai dai abu ya tashi ana iya neman ka zo kai bayani a wajen
to me yasa kai
amma zuwan wannan gwamnati na shi Umaru Bindo ya ga ya dace wannan matsayi wannan hukuma ya kamata ta koyi tana tare da su so that idan akwai abubuwa na aikin kungila ko da gwamnati za ta kashe kuɗi dole ne shi DJ bayani kuma ya musu jagora.
Masu aro da wannan bayanin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Abba Bello Umar da Cibahiro Dedone da kuma Solomon Abo da suka daidaita sautin shirin a nan nisa Babu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku. mu zama lafiya.